Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Samun wakilcin mata a fagen siyasa yana da mahimmanci kamar yadda masana harkar gudanar da harkokin gwamnati suka bayyana. Da ganin cewa mata sun samu damar taimakawa ɗan uwansu mata domin kasancewar su ke fahimtar irin matsalolinsu da kuma hanyoyin da za a iya magance su. To a yayin da Najeriya ta fara gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyun siyasa a ƙasar, koyaya mata da suka nuna ra'ayinsu na tsayawa takarar wasu mukaman siyasa suka kaya. Wannan shine abin da zamu yi duba a kai a cikin shirin ciwon yamaci a yau. Kuma domin tattauna wannan maudu'i, mun karbi bakoncin Honorable Halima Suleiman, wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari, shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano. Sai kuma Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media. Ai sauraro lafiya. Hajiya Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano, musamman ganin cewar Kano na daga cikin manyan jihohi mafi yawan al'umma?
To a Kano dai har yanzu ba a gama ba gaskiya. To amma muhimmin abu, ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba, saboda kwanaki can gwamna ya fito dama ya ce mataimakinsa shine suka amince zai yi takarar gwamnan Kano da kuma tsohon kwamishinansa zai zama mai taimaka masa. Na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba, saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba, amma na state assembly dai gaskiya tukuna da ɗan saura ba a ƙarasa ba.
Honorable Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da ake gudanarwa, sannan mecece fatarki ga 'yan takara mata?
In kika dubi wannan kungiyar daga jin farkon sunanta ma cewa gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban, wanda a turance muke ce mishi Interparty Women Network. Kowa ya ji wannan ya san cewa abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yadda su zo su cure wuri ɗaya don su samu manufa guda ɗaya. Wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance. An ce mana muna da kashi 35, wanda wannan labari ne a baki, babu inda aka aiwatar da shi, babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma ai amfani da shi. Wanda kullun aka tashi magana ce ake ana da kaso 35 a cikin ko me za a yi na jinsi na mata, musamman a siyasance. Nan muka fi buƙatan waɗannan abubuwan, wanda haƙiƙanin gaskiya ba a yi mana shi ba, kuma mun rasa ya zami, mun fito mun yi ihu, mun yi lallami, mun je mun roƙa, duk kamar an shafe da ruwa.
Tuwararru, bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su aƙalla kaso 35 cikin 100 na madafun iko wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni da a baiwa mata, domin mata su samu ba da gudunmawarsu wajen cigaban al'ummarsu. Wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawa takara?
Hajiya Aisha, aini zan ce ya yi tasiri ƙwarai da gaske, saboda ko a Kano akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban, kuma alhamdulillah sun samu takara. Akwai Sanata Laila Buhari ta samu takarar sanata, akwai Altina Abdullahi ta samu, akwai Halima Zubairu, suna dai da ɗan yawa. Duk da Allah ya ba su wannan takarar, ga Amina Bibi Faruk duk sun tsallake, tunda dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne, wanda ko bana ma ko wannan taron kin san an yi wasa da dala. To amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya, abinda ake cewa ono post ba wani, wasu kuma to haka dai Allah ito. Kin ga dai gaskiya abu ya yi tasiri sosai. Bayan zanga-zanga kuma akwai 'yan civil society da yawa da aka yi ƙoƙari sosai a ga cewa an yi zagaye, an jeje wajen shugabannin jam'iyyun nan, an nema abin nan ɗin cewa su ba mata dama. Tunda kin san bincike ya nuna cewa duk inda mata ma suka riƙe ragaman wakilci, za ki ga cin hanci da rashawa yana raguwa kusan kashi 60 ko sama da kashi 60.
Hajiya Halima, wasu irin ƙalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zaɓe na fidda gwani, duk da cewa har yanzu ba a kammala ba?
Idan kika maganar ƙalubale, wallahi abubuwan suna da yawa, wanda mu har mun fara gaje, amma fa ba za mu fara mun aje fa, domin duk abin da ka ɗauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji, dama so ake a ce ka gaji. Wanda idan aka zo aka fara zancen nan, sai kiga an dauko fannin addini an ginda akai da al'adun mu na Hausa a daura a ginda akai abubuwa da dama a dauko a daura a kansa amma an manta cewa a yanda mu muka je har muka zauna da har council of ulama sai da muka je muka kai musu advocacy muka zauna da su cewa akwai matan mu da suka fito ko suke fitowa dan a dama da su su wakilci mata a kujeru daban-daban amma mukan fuskanci wasu abubuwa da ike ka rauni na ba mata wannan dama mun fuskanci cewa akwai bangaren da aka saka addini ya farin jaye akan dalilin da yasa ake hana mu matan wanda a lokacin mun ji an kawo mana misalai da dama wanda babu inda addini ma yace kada mace ta fito ta nemi wakilcin mata fa take cewa za ta wakilta wakilci tace za ta ba fa shugabanci ba wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zabe bane wanda annan turmutsutsin ike ga matan suna nan a wurin wata ma a wurin zaben take haihuwa wata da goyo a bayan ta ko mun kankanta tana wurin nan wata da tsohon ciki tana nan a wurin sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta nemi ta wakilci mata ƴan uwanta dan su ma su samu wakilci a kujerun nan sai a ce a daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader to ya kamata a ce kujerun nan a fara raba shi biyu a ba woman leader a ba man leader nasa sai mu san cewa eh su adalci suke a wannan wurin amma ba shi muke bukata ba su ba mu dama mu ma matan nan mu fito a dama da mu akwai malami da ya fito ya bugo mana kundin adadin kasashen Larabawa inda musuluncin aka san cewa ita ne a nan tushen take adadin mata nawa ne suke wakilci a majalisu a waɗannan kasashen ai kika dubi wajajen kudancin Najeriya zaki ga cewa ana samun mata suna zuwa majalisu suna zuwa wakilci ba fa wani abu muke nema ba a ba mu wakilci ba shugabanci baka ce muke amma duk sanda mace ta zo daga wurin karban form din ma za a fara gaya mata cewa ai bai kamata ma ta zo karban form din nan mata dage dai sai ta karban ta karba daga ƙarshe a zo a ajiye ta duk waɗannan abubuwan su ne abin da suka fita da mana hankali wanda ba karaman kalubale bane mu da muke fuskanta ba ba inda ba mu je ba tun muna roƙo muna lallami har mun da muna daga murya mu dan aje mu wannan kungiya tana nan a ƙasa gaba ɗayanta ana nan suna ta fafutuka amma mu a arewacin Najeriya ta kite tasiri an hana ta musamman ma manyan jami'in namun kananan jami'i da zasu ba matan nan takara ba a san su ba ko wurin zabe ka je babu mutumin da yazo ma ya fahince su ma ya san su kamata a ce a cikin manyan jami'u anan ake ba mata takara kullum misali nake kawa da jihar Kano majalisar dokoki ta jihar Kano kujeru 40 a ce babu jinsin mace ko ɗaya a cikin kujerun nan wanda fa bandan tsarin mulkin Najeriya ta yi committee fa ta mata a majalisun nan akwai committee ta mata a majalisun nan amma zaki fuskanci cewa idan aka je maza ke wannan committee sai an rasa me suke a wannan wuri me suka sani ma akan mace saboda haka mace ita ta san wace ce mace
Haji Halima
ai mu wannan ba shine na farko kusan ma in ce mu haka muka saba muka gada a cikin inda ana sabo sai mu ce mun ma saba wanda duk wakilci na madafin iko zaki ga babu mata a ciki kuma ba wai ba mu da ingantattu kwararru masu ilimi wanda suka san makamar aiki ba wai ba mu da su bane kawai dai hidima ce ta maza ko hali na maza waɗansu daga cikin mazajen da suke da san kansu da yawa sai su ga in ba su ba sai ƴaƴansu ko ƴan uwansu mata ba su isa su fito su zo su taka rawa gani ba wanda kuma ba karamin ci gaba bane za a samu to amma ni gaskiya a Kano ina ga zance an samu canji sosai an samu sauyi tunda kin ga an samu mata a Kano gaskiya fiye da ba samun su da kuma abinda nake nufi an samu jam'iyyu din da suke da ofishoshi a duka kananan hukumomi da zaki ga kananan jam'iyyun nan su suka fitar da mata to yanzu alhamdulillah manyan jam'iyyu ma sun furfutar da mata amma duk da haka dai zaki ga akwai jihohin arewa kusan arewacin arewa mu ne nan ba mu so ko in ce mazaje waɗansu daga cikinsu ba su so su ba mata dama su fito su yi takara da an fake da addini aka zo aka fake da cewa duk mace ba ta da kamun kai duk dai aka ga matan masu mutuncin masu ilimin kwararrun suna fitowa kuma kin san dama gwagwarmaya ne shi na kaso 35 din da muke nema affirmative action kin san an sa shi kwanaki to amma akwai ƴan kurakure wanda ya sa ƴan majalisa suka ki su amince da shi wanda koda ba nan kurakuren dama zai yi ya su amince gaskiya saboda ba sa so su bar waɗannan kujerun da suke kai to amma alhamdulillah gaskiya bana an dan samu sauyi kaɗan musamman ni Kano din nan shi nake dan Kano kin san in dai abu ya karba a Kano to kusan ko ina a arewa za a samu karba to Kano dai gaskiya bana an yi rawar gani amma muna so kuma mu ga ɗaya jam'iyyar da take madafin iko muna za ma tsaya mu ga su kuma mata no za su ba dama dan daga nan ne za mu san adadin matan da cikin ikon Allah za su tsaya takara.
To mai sauraro, kashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya yi halinsa. Idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ni lafiya.